والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايحك يموى. السلام عليكم ورحمة الله. Jiya idan ba manta ba manta ne a ƙarshen aya ta 126 cikin wannan sura mai albarka, suratul A'raf. Fadin Allah ta'ala, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Yau zamu tashi farkon aya ta 127. Zamu ansa tambaya guda ɗaya ne kadai cikin dimbin tambayoyin da ke hannu. Abinda tambayar ke cewa, halaccin sanya kaya waɗanda suka ɗame jiki ko suka matse jiki game da 'yan mata, musamman lokacin da ake cikin hidima ta biki, shin ya halatta ko bai halatta ba? Wato, domin yanzu ta al'ada ta shigo, lokacin da ake cikin hidimar biki za ka samu cewa ƙawayen amarya ko dangin amarya, yayyanta da kannanta, sukan yi anko kaya iri ɗaya. Kuma galibi sukan je a dinka masa kaya ne waɗanda za su matse jikinsu ta yadda komai na bayyana a jikinsu, sun ɗame su sun matse su ta yadda wata ba za ta iya zama ko tashi da wannan tufafin ba, tufafin ma na iya yagewa. To, hakikanin gaskiya wannan kaya su ne waɗanda hadisin manzon Allah ke gaskata a kansu, da yake cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma qattu. Akwai waɗansu nau'ikan mutane, ƴan wuta ne, nau'ikan mutane biyu, bai riga na gansu ba har yanzu, saboda a lokacin shi ba su riga sun bayyana ba. Nau'i na farko, qaumun ma'ahum siyas yadribuna biha an-nas, waɗansu mutane da suka rike bulala a hannunsu suna ta dukan mutane da ita. Malamai masu fassara sun fassara waɗannan mutane da cewa su ne shugabanni azzalumai, waɗanda suka rike makogaran talakawa, suka rike dukiyar ƙasa, suka mayar da ita tasu, suka gallaza wa al'umma, suka ki sarrafa dukiyar ta hanyar duk abin da ya shafi gata ga talaka, ko gyaran hanyoyin mutane, ko abin da ya shafi kiwon lafiyarsu, ko inganta iliminsu, ko dukkan abin da yake haƙƙin talaka ne da kuɗin da suke nashi ne. Waɗansu malamai sun fassara wannan da cewa su ake nufi al-hukamu az-zalama, zalamai daga cikin shugabanni. Waɗansu kuma suka fassara hadisin da cewa a'a, abinda ake nufi da mutanen da suke rike da bulala suna dukan mutane, su ne dukkan waɗansu azzalumai da za su yi amfani da makami don cutar da 'yan uwansu musulmai, kamar 'yan fashi da makami, kamar 'yan daba da ake yin amfani da su a matsayin karnukan farauta, waɗanda za su rike makami su sa ruwa ne, 'yan sara suka su sa ruwa ne, su soki wane, su fille hannun wane, su fasa kan wane, kawai dan suna goyon bayan wane, sai wane, sai wane. To, waɗannan su ne qaumun ma'ahum siyasun yadribuna biha an-nas. Manzon Allah ya nassanta cikin hadisi cewa ƴan wuta ne. Daga nan na biyu daga cikin nau'ikan mutanen, wa nisa'un kasiyatun 'ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Manzo Allah ce, da kuma mata waɗanda suke kasiyatun, ga su da tufafi amma kuma ariya a tsirarar, domin tufafin ba su suturce jikinsu ba, tufafin ba su rufe inda yawa jaba ƙyamata su rufe a jikinta ba. Ma'ilatun mumilat, ma'ilatun wato masu kalairaya jiki idan suna tafiya, wato irin tafiyar da za ta ja hankalin dukkan wanda ya kalle su, irin tafiyar da za su farauci zuciyar dukkan wani ɗa namiji wanda ke da sha'awa. Mumilatun, kuma masu koyar da waɗansu ƴan uwansu mata irin wannan yanayin tafiyar, irin wannan shigar, dan su sun yi sun lalace, kuma suna ƙoƙarin bayar da mummunar koyarwa ga waɗansu masu yin irinta. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila, manzo Allah ce, kawunan su kai ka ce tozan raƙumi ne. Abin nufi, suna gyara gashin kansu su yi wani style ɗin, a tura gashin nan gefen, wani kuma a tura shi nan gefen, wani a turo shi gaba, duka dai gashin na waje za a nuna, idan an je reception za a nuna, idan an je cocktail party za a nuna, idan an je kowace irin fitsara da za a taku tsakanin maza da mata. Gani take wannan shine cinyewa, gara ta yi amfani da yarintarta da kuluciyarta ta ci ta finye, ta yi adon tsoka tana nuna jikinta. Sai manzo Allah ce la yajid nariha aljanna, ko da kamshin aljanna irin wannan matan ba za su shaka ba. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza, kamshin aljanna kuwa ana iya jin sa tun daga tafiyar wuri kaza zuwa wuri kaza. A wata riwaya ya nuna ana jin kamshin aljanna ratan tafiyar shekara 500, a wata riwaya ya nuna ana jin kamshin aljanna nisan tafiyar shekara 250. To ko da nisan tafiyar shekara 250 ne za a ji kamshin aljanna, to ko da a jaki ne, ko da a kasa za ka yi tafiyar shekara 250 kam, ai ba karamar tafiya bace ba. To ballantana a ce a jirgin sama, ballantana a ce wani wuri, to daidai wannan wajen ma ba za su je ba, inda daga nan ake fara jin kamshin aljanna, ballantana magana shiga aljanna ta taso. Don haka nan sai ya zama wajibi ga dukkan wata ƴa musulma mai son tsira gobe lahira, mai son ta kuɓuta daga azabar Allah, ta kame kanta, ta suturce jikinta, ta daina bayyana tsiraitinta da sunan ana biki a dangi, da sunan ana bikin kawa. Wannan dukkanin su haramun ne, bayyana wannan ado din, bayyana tsiraiti. Sannan kuma ya zama wajibi ga dukkan uba, ga dukkan wa, ga dukkan wanda yake da tacewa akan matar da yake wakilci, ya ansa umarnin Allah da yake ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya waɗanda suka yi imani ku tsamar da kawunan ku da iyalanku daga wuta, ku tsamar da kawunan ku, ku tsamar da iyalanku daga wuta, wa qudhan nas wal idara, makamacin ta ita wutar, mutane da duwatsu. Alaiha mala'ikatu ghilazun fidat, ga mala'iku waɗanda suke ƴan gadi akan ta, ghilazun waɗanda zukatan su babu rahama a ciki, shidadun masu tsananin ƙarfi, la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba ta saba Allah duk umarnin da ya musu, abin da yake su yi shi suke zartaswa. To dukkan mai jin tsoron Allah ya kamata ya kokarin kubutar da kansa, ya kubutar da ƴarsa, jikarsa, yarsa, kaumarsa, matarsa daga cikin wannan azaba da take jira mutum ranar tashin kiyama. Ina amfanin ki yi ado ki burge, a rinka labarin ki, mai bidiyo kyamara ya ɗauke ki, masu kyamara su ɗauke ki hoto, a je a cika album da hotunan ki inda kika yi fitsara, kika yi rashin mutunci. Kai ina amfanin a ce ƴarka ta zama haka, kai ina amfanin a ce ƙanwarka ƴarka ta zama haka, kai ina amfanin a ce ƴarki ta zama haka. Wannan hoton fa shi mala'iku za su nuna muku ranar tashin kiyama. Da abin da aka ce da kai da ka ɗauki hoton, da kai telan da ka ɗinka wannan tufafin, duk shi za a nuna muku ranar tashin kiyama. A baiwa kowa littafinsa, ranar da kowa za a buɗo masa littafinsa. Wa kullu insanin alzam, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm عليك حسيبا من هتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا ننتظر أشياء متن كرنت لتاتن كي أشيك حسابي كرنت رجستر كي أيو تا أشيك حسابي أبند ملائكو سكربو تاتك أي لانا كذا قوتن كذا أبند تك تي إند تك تاك تك تي أهوتل دن أجيدن أجي أر إي كو أشيكين غلي a duk inda kika yi, a Abuja ko a Kano ko a Kaduna, a duk inda kika yi fitsara ki, a Maiduguri ko ma a ina ne, za a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm, karanta littafin ka yau ya ake kai sani. Da haka bai dace ba iyaye su kyale ƴaƴansu suna shiga ta fitsara, wace mutum ya ce wa ai yaran zamani ne, za ka je ka bayani yaran zamani gobe a gaban Allah ran tashin kiyama. Ma'ana matarka ta fi ƙarfinka, ƴaƴanka sun fi ƙarfinka, dan me za ka kyale ƴaƴanka su fitsare? Dan me zaka kyale matarka ta fitsare? Dan me zaka kyale kanwarka ta fitsare? Kai iyakacin yinka idan sun kangare, Ubangiji ta Allah ba zai kama ka da ka gajiya ba, ba zai kama ka da sakaci ba, sai a kama su da laifin su tunda sun zauba da gai, sun yi wayo, sun yi hankali, ka faɗakar, ka wa'azantar, sun ki, sai ka kyale su, ba yadda ka iya. kai iyakacin naka kokari, amma kai shiru, kai sakaci, kace yo ai abin mata ne, yo ai bai da zaka iya da mata, yo ai kaza kaza, yo ai dangi dangi, wallahi tallahi wannan ba zai kubutar da kai ba gaban Allah ranar tashin kiyama. Kuma ke da kika more, ke da kika tashi, ke da kika yi rawa, kika yi kowace irin rawa, kika yi koroso, kika yi rawar NTV, kika yi rawar waje, kika yi ta gida, kika yi duk tsiyar da kika yi, kika yi rawar barmana mai soge, Sa'adu Bori ya zo daga Nijar ya kada kika tashi, duk irin fasarar da kuka yi, wallahi tallahi Allah zai nuna muku ko mala'iku sun gani. Kuka yi rawar ƴan police band, duk ana kallon ku, duk mala'ikun Allah sun riga sun rubuta, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, wallahi tallahi ba abin dariya bane ba, in kun san girman wanda aka saba ba za ku dariya ba, in kun san fulfarar da muka samu kanmu a ciki, duk musibar da muke ciki wannan ne ya jawo mana, duk musibar da muke ciki ta cikin rayuwa mun rasa alƙibla a cikin rayuwa wannan ne ya jawo mana, dan me muka fitsare iyayenmu da kakanninmu haka suka zama? Yanzu yawa a kowane gari ana buƙatar sardauna, sardaunan kuma da ya wuce wancan guda ɗaya ne a lokacin sa haka yayi, a kowane gari ana buƙatar Abubakar tafa a ɓalewa, shi wancan wanda ya wuce guda ɗaya ne, je gidan tarihi a Bauchi ka ga me ya bari, hula don kwara ƙobe guda ɗaya da wani ƙaton agogo kome me wanda ka jefe shi da dutse ma ba zai fashe ba, da kuma wani ƙaton rediyo na jin labarai da safe, shi ne kayan gadonsa. Iyalinsa ma gwamnatin tarayya ta zuci gina musu gida daga baya, bai bai bar musu gida ba, ya rike Najeriya bai bar musu gidan da za su zauna ba. To amma yau abinda ake bukata a samu kuɗi a tashi, idan an kirawo maroƙi ana biki a yi masa hajiri na nerori, wannan shine kuma abinda muke neman yadan Allah da shi, ana biki gidan Alhaji wane, ana biki gidan honorable wane, ana biki gidan minista wane, commissioner wane, duk haka ake yi. Wallahi tallahi wannan shike jawo mana kushin Allah, kuma shike cire albarka a cikin dukkan harkokinmu, shike cire albarka a cikin dukkan rayuwarmu. Mu makara ba idan mun gane kusuranmu mun tubu zuwa ga Allah, amma za mu makara idan har muka dauka cewa irin wannan wazan kauyanci ne, gidadanci ne, to wannan ita ce hakikanin makara. Ya Ubangiji ka ba mu ikon tuba, ya Ubangiji ka yafe mana kurakuranmu, ya Ubangiji ka samu fi karfin zukatanmu, mu fi karfin matanmu da ƴaƴanmu da kannanmu da yayyenmu. Mun tsaya a ƙarshen aya ta 100 kamar yadda na faɗa da 26, wa ma tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Sukan maganar da waɗannan mutane suka yi masu tsafi bayan sun musulunta, bayan sun mika wuya ga risala ta annabi Musa alaihi salam, bayan Fir'auna ya yi musu lazani da firgici ya ce zai yanke hannun dama da kafar hagu, suka ce kai duk abin da za ka yi, ba abin da yasa ka yi mana haka, ko ka ɗauki wannan doka a hannu ta cewa za ka yi mana kaza, da idan mun yi imani da ayoyin Ubangijinmu yayin da ayoyin suka zo mana, ya Ubangiji ka malalo haƙuri a gare mu, ka karɓi rayuwarmu muna musulmi. Wannan shi ne abin da muka tsaya, sai aya ta gaba Allah shi ne.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
وقال الملأ من قوم فرعون سي ملأ واتو كم فادا ما تفعل أجي من قوم فرعون سيكون متانا فرعون سكتشي أتذر موسى وقومه ينزكى كالي أنب موسى wa qaumahu shi da mutanansa liyufsidu fil ard dan fasadi a ban kasa, haka zaka kyale su su je su yi abinda suka ga dama a ban kasa, wai abinda suke nufi fasadi kudurce aqida da ta saba wa ta mutanen gari, rayuwa akan wani addini da ya saba wa abinda aka gada iyaye da kakanni, abinda suke gani an kawo sabon addini wanda ya saba wa abinda Fir'auna da mutanansa suka gada iyaye da kakanni. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض كأجل أن موسى دمتا ننسى دنسي برناء بنكسا ويزارك وآلهتك كما يكالي كيمك تاواي يوى اللولين كما تاواي abinda suka faɗa masa kenan suna masu zuga shi. Idan kun lura da siyaki da jerin waɗannan ayoyi, sun faɗi wannan magana ne bayan wancan taro ya baje, wancan taro da muka yi magana sa jiya, taron muqabala, taron faɗi in faɗa, taron kawo naka in kawo nawa, tsakanin annabi Musa alaihi salam da waɗancan masu sihiri da aka taro. To wannan taron ya riga ya baje. Fir'auna ya naɗe tabarmar kunya sada hauka, law qatta anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Wannan naɗe tabarmar kunya kenan da hauka, taron ya baje a haka. Kowa ya san an kayar da shi wanwar, kowa ya san masu sihiri sun sallama. Wa ulqiya as-sahratu sajidina qalu amanna bi rabbil alamin wa rabbi Musa wa Harun. Haka taron ya tashi. To sai su ƴan fada suka ga idan an tafi a haka, to fa lallai annabi Musa ya ci nasara, kuma adadin mabiyansa za su karu. Sai suka ce ya kamata a je a baiwa sarki ƙwarin gwiwa ya sake ɗaura ɗamaran yaƙi da annabi Musa. Shine sai suka koma suka haɗu suka je suka same shi a fadarsa. Atazaru Musa wa qaumuhu li yusdu fil ard, yanzu haka za kyale wannan abu ya wuce shikenan, kasuwa ta sun yi daga jiya shikenan an kyale. Labarin ya ƙare a je kunkurus kurunkus kenan, labarin ya tashi a haka. Atazaru Musa wa qaumuhu li yusdu fil ard wa yazaraka wa alihatak, ka san dama an ce ba a mugun sarki sai mugun bafade, ba a mugun gwamna sai mugun mai bada shawara. Haka fa Hausawa suka da fada, ila haka ne ila ba haka bane ba. Kala shi kuma sai yace sanuqtilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum, lalle sai mun karkace abna'ahum ya'yansu wa nastahyi nisa'ahum, wato sai mun karkace ya'yansu maza wa nastahyi nisa'ahum mata, kuma mu kyale su da ransu mu mayar da su wato ainihin bayi. Wa inna fawqahum qahiruna, lalle mu masu iko ne akan su wajen zartar da haka din, in mun tashi ba abinda zai iya hana abinda yake zai faɗa kenan. Kaga yanzu sun je sun zuga shi sun farfado masa da rai bayan ya riga ya koma fadarsa munhara al-ma'nawiyya, munhara shakhsiyya, bai da ƙarfi, an zare laka sakamakon wancan gumurzu da aka yi na faɗe in faɗa ko kawo naka in kawo nawa tsakanin annabi Musa da masu sihiri, wanda ƙarfi Allah ya bai wa annabi Musa sa'a. Kaga yanzu sun je sun ƙara busa masa rai, sai dawo da ƙarfin jiki. Sanuqtilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum, lalle sai mun karkace ƴaƴansu maza, sai kuma mun bautar da ƴaƴansu mata. Wa inna fawqahum qahirun, kaga har yanzu dai siyasar ai guda ɗaya ce, ita ce wannan siyasa ta hana su yaduwa, ta hana su yawa. Saboda me? Dai idan sun yi yawa to za su yi barna a bankasa, wai barna ɗin ita ce za su kawo wani addinin da zai maye gurbin wannan addinin da aka gada na iyaye da kakanni. Wato zai za a kawo wani addini da zai juyin juya hali ga gargajiya, su kuma suna son gargajiya ta ci gaba da yaduwa. Shi kuma annabi Musa zai kawo canji kenan. To da haka duk mai son ya kawo canji sai ya ci karo da yan gargajiya kenan. To sai Allah ce,
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
Ubangiji ta'ala ce qala Musa liqaumihi, sai annabi Musa alaihi salam yace da mutanansa ista'inu billahi wasbiru, ista'inu billah, ku dai ku nemi agajin Ubangiji, ku nemi taimakonsa, wasbiru kuma ku yi hakuri. Wannan alwashi da Fir'auna ya dauka na cewa zai karkace ƴaƴanku maza, zai bautar da mata, shi mai nasara ne, mai iko ne akan ku duk, wato ba zai ci nasara ba da izinin Ubangiji. Ku dai ista'inu billah, ku nemi taimakon Ubangiji, wasbiru ku yi hakuri. Innal arda lillah, kasa gaba ɗaya mulkin Allah ce, yurithuha man yasha'u min ibadihi, yana gadar da ita ga wanda ya so cikin bayinsa. Wal aqibatu lil muttaqin, wato karshen lamari kyakkyawan karshe yana tabbata ne lil muttaqina, ga mutanen da suke da takawa. In kun ji tsoron Allah, Allah zai tabbatar muku da kyakkyawar makoma. In kun ji tsoron Allah, Allah zai kare ku wato daga dukkan wani kulli da aka yi muku, sai ya kwance dukkan wani tarko da aka dana, sai Ubangiji ta Allah ya kubutar da ku daga sharrin wannan tarko. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja waman yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace qalu, sai suka ce ubina min qabli an ta'tiya, ubina an tutar da mu min qabli an ta'tiyana, tun kafin ka zo mana kai annabi Musa. Wa min ba'di ma ji'tana, haka an tutar da mu bayan ka zo mana. Me suke nufi da an tutar da mu kafin ka zo mana, an tutar da mu bayan ka zo mana? Wato tun kafin a haife ka dama can an gallaza mana karkashin mulkin fir'aunanci, an wahalce mu, haka yanzu gashi ka zo an ci gaba da gallaza mana karkashin wannan mulki. Tunda siyasar da fir'auna din ya dauka shine nesantar da banu isra'ilawa daga dukkan wani abu da zai tabbatar da ci gaba, nesantar da su a rayuwa ta tattalin arziki, nesantar da su a rayuwa ta siyasa, mayar da su saniyar ware akan duk abin da ya shafi gudanar da kasa, kaskantar da su da mayar da su bayi. Wannan shine abin da ya rinka yi musu kafin ma haihuwar annabi Musa alaihi salam, da kuma bayan yanzu an haifa annabi Musa ya zo yana musu. Shine ubina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala shi annabi Musa ce da su, asa rabbukum an yuhlika aduwakum, saura kiris Ubangiji ta'ala zai halakar da abokin adawarku, ku dai ku yi hakuri, ku dauki duriya. Wato bishara yake musu cewa babban abokin adawarku din nan Fir'auna Allah zai gama da shi. Asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard, sannan bayan ya halakar da abokin adawarku zai halifantar da ku a bankasa, ya mayar da ku ku ne mamaya gurbinsa. Fa yanzura kayfa ta'malun, Ubangiji ta'ala ya ga to ku ko me za ku yi daga baya, ba cewa a kawar da wani daga kan mulki ba, idan kai ka hau me za ka iya kawowa na gyara, ba cewa wane sauka ba, kai idan ka mai gurbinsa me kake da shi na ajanda mai kyau wanda za ta kawo ci gaba. Wato kamar annabi Musa na nuna musu, eh na yadda Fir'auna ya tutar da ku, na yadda ya tutar da ku kafin in zo, na yadda ya tutar da ku bayan na zo, kuma lallai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi man alkawarin zai kawar da Fir'auna da kan karagar mulki, ku kuma zai halifantar da ku. Wani irin shiri da kimtsi kuka yi na kawo gyara a bankasa, idan yau ku ne kuke matsayi na mulki irin na Fir'auna, ko aka baiwa dawa irin ta Fir'auna ku rike makogaran mulki, ko hau karagar mulki, wani irin ci gaba za ku kawo? Shine asarakum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa yanzura kayfa ta'malu. Wannan shine abinda yake da matukar muhimmanci mutum ya kalla. Idan ka ce wane ya kawo, to idan ka hau wani gyara za ka iya kawowa? Wani irin ajanda kake da ita a hannunka ta kawo gyara? Wannan yana da matukar muhimmanci. Sai Allah madaukake ce mu,
walaqad aqamna ala fir'auna bis-sinin wa naqsu min ath-thamarati la'annahum yadhakkarun فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ, حَقِيقَةً mun jarrabi iyalin gidan Fir'auna bisinina da shekaru na fari, sune as-sinin, wa naqas min ath-thamarat, da kuma tawaya ta amfanin gona. Lafazin ath-thamarat ya'ay itace, sune ath-thamarat, tawaya ta ya'ay itace. La'allahum yadhakkarun, ko sai tuntuntun su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wato Allah madaukakin sarki na jarrabar bayi da raki don su gane cewa sababin rashin shine sako da suka samu kansu, rinjayen ayyukan barna da suke yi. Don su rage ayyukan barnan, sai Ubangiji ta'ala ya kawo musu sa'ida. Su rage ayyukan saban, sai Ubangiji ta'ala ya maye gurbin wahalar da ake ciki da wani abu na jin daɗi. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusih shine wa naqasu min as-samarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhum al-hasana yayinda dadda dan abu yazo musu rayuwa mai kyau lafazin al-hasana kamar ruwan sama kamar kosin lafiya kamar riba a cikin harka ta kasuwa damana mai kyau kaka mai albarka duk ana fassara shi da hasana qalu fisti lana hadhihi yayi dama wannan namu ne mun cancanta mu samu mun dace mu samu wannan wa in tusibuhu sayi'a idan kuma mummunan abu ya same su kare tattalin arziki fari koma baya ta fuskar noma cuta da yaduwar wata annoba a tsakankanin su idan haka ta faru ya fayyaru bi Musa sai su tamfa annabi Musa alaihi salam ji shine ya dawo mana wannan halin da muke ciki wa mamma ahushi da wanda suke tare da shi ba dan su ba da ba ai mana fari ba ba dan su ba da Allah bai jarrabe mu da babu ba ba dan su ba da ba a jarrabe mu da cutuka da muke fama da su ba shine ya tsayyaru bi Musa asalin at-tasayyur shine tamfi asalin at-tasayyur wato shine tamfa motsi na tsuntsaye daga at-tayr ne kai kawo din tsuntsu dan saboda mutanen jahiliya mutane ne masu tamfe-tamfe kuma tamfin da yake yawa a cikin su shine tamfi da tsuntsaye yin duba da tsuntsaye idan mutum yana so yayi wani abu mai muhimmanci kasuwanci neman aure tafiya ko wani abu yake son ya san da sa'a ko babu to sai ya tashi da sassafe ya zo gindin wata bishiya da tsuntsaye sau kwana a kai sai ya girgiza wannan itaciyar sai tsuntsaye su tashi idan da suka tashi sun yi dama to akwai sa'a kenan in ko suka yi hagu to babu sa'a idan suka tarwatse waɗansu suka yi dama waɗansu suka yi hagu to sai an sake maimaitawa ba za a ce ba da sa'a ko babu sa'a sai a sake maimaitawa kaga shine istikdamu tsayir kenan yin amfani da tsuntsaye wajen kokarin tanko sa'a shine at-tabayyur din to daga nan sai aka yi amfani da kalmar wajen yin amfani da kowane irin abu wajen kokarin tanko sa'a waɗansu sukan yi amfani ta wannan hanyar waɗansu kuma sukan tashi idan sun ga tsuntsu irin wanda ana kyakkyawan fata game da shi kamar a tashi a ga balbela to ana kyakkyawan fata game da ita amma a tashi a ga mujiya to mummunan fata ake game da ita babu sa'a kawai gari da safe ka ga mujiya to wannan babu sa'a ke ka tashi da sassafe ka ga mutum mai lafiyayyen gabbai shi ka fara fin karo da shi da ka fito daga gida za ka kasuwa ko za ka ofis to wannan safiyar da sa'a amma aka yi rashin sa'a ka fito sai ka fi karo da wani nakasashe kusuru ko makaho ko mai dangin di wannan ranar babu sa'a sai mutum ya koma gida ba zai bude kantinsa ba ba zai je ofis ba ba zai je kasuwancin da ya nufin fita ba wani kuma yakan yi kokari ya ji me ya ji me ya fara ji da ya tashi da safe idan da ya fara tashi da safe ya ji kukan zakara to akwai sa'a idan ya ji kukan jaki to babu sa'a a'a ya tashi da safe sai ya ji wani yana kiran wani ya mai sa'a ya mai rabo ba fa da shi ake ba da sai aka wani ya kira wani ya ce ya mai sa'a ya mai rabo sai ce eh lalle yau na fito da sa'a tunda wannan kalmar ta fara kwankwata murfin kunne na lalle yau akwai sa'a amma aka yi rashin dace wani yana araha da wani yana tsokanar wani ya ce ya hasararre ko yana faɗa da wani ya kasashe ya ci bayan maza sai ce kai yau ba sa'a ci bayan maza to kila da ni ake yau babu sa'a sai koma gida to dukan wannan yana cikin canfi waɗansu kuma sukan canfa mutane waɗansu sukan canfa dabbobi waɗansu sukan canfa tsuntsaye waɗansu sukan canfa abin hawa waɗansu sukan canfa mace idan daga yin aure sai ya samu riba sai ce to matar ta kawo sa'a idan daga yin aure sai motar ta yi hadari sai dingina abin zuwa ga matarsa to kaga duk wannan daga cikin canfi nau'i ne daga cikin nau'ika na shirka wanda bai kasa bai kamata musulmi yayi ba wani ya canfa gidan da ya tare idan daga tare wasu a gida sai barayi suka shiri gidan ko babu sa'a ke sai ya canfa wannan wani yakan canfa rumfarsa ta kasuwa wani yakan canfa dabbarsa jaki ko dabba idan mazaunin karkara ne mashin ko mota idan mazaunin cikin gari ne ya sabuwar mota wani abu ya faru sai ya canfa mota cewa sanadiyar motar da ya saya ne to dukkan wannan yana cikin abin da ake kira at-tasayyur. Manzo Allah ya ce la adwa wala tiyara wala hamata wala safar. La adwa wani baya harbin wani rikinta, wala tiyara sannan babu canfi cikin addinin musulunci, wala hamata babu wata mujiya da take gadar da hasara ko ta gadar da sa'a, wala safar babu wani zobe na tagulla ko na zinari ko na bukin karfe da ke jawo alkhairi ko ya kare sharri, ko ya jawo sharri ko ya nesantar da alkhairi, ko kuma wala safar babu wata illa da watan safar ke dauke da ita. Duk an fassara hadisin da wannan. A takaice dai, duk abin da kuka samu na ni'ima daga Allah ne. Kuma bikum min ni'matin fa min Allah. Sannan idan wata musiba ta sauka a sama ko a jikinka ko a dukiyarka ko a gidanka, daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne. Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billah yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim. Haka ake so mun muni kudurci a zuci, karka tamfa wani cewa su wani suka jawo alkhairi su wani suka jawo sharri, wani din kawai dan kasancewar sa wani ya jawo alkhairi, wani dan kasancewar sa wani ya jawo sharri, wani kadai baya jawo alkhairi, wani kadai baya jawo sharri, sai dai ayyukan su wani suna zama sababi na alkhairi, ayyukan su wani suna zama sababi na sharri. Yanzu tauye sukeli, tauye mizani suna jawo karancin amfani gona, suna kawo karancin ruwan sama. Da nan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaduwar zinace-zinace a cikin gari suna jawo yaduwar cutuka, muggan cutuka irin waɗanda ba a taɓa yin su ba a baya a tarihi, kamar yadda manzon Allah ya nassanta cikin hadisi da Ibn Majah ya rawaito. To kaga wannan ayyuka ne, amma ba mutum shi karan kansa ba, kasancewar safari ko baki, gurgu ko mai lafiya, makaho ko kuturu, ko wani tsuntsu ko wani abu, wannan baya jawo alkhairi ko ya jawo sharri. Sai dai ayyukan mutane na da tasiri wajen alkhairi ko kuma sharri, saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya ayyuka su zanto al-asbab, ayyukan kirki su zanto sababi, asbab na sa'ada, kamar yadda ayyuka na banza su zanto asbab na shaqawa fid dunya wal akhira, ko a duniya ko a lahira. Ina fata an fahimta. Kaga akwai bambanci tsakanin ababen guda biyu. Ubangiji ta'ala ce fa iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi, idan wani alkhairi ya same su sai su ce dama wannan namu ne mun cancanta mu samu. Wa in tusibuhum sayyi'atun, idan ko mummunan abu ya same su, yasayyiru bi Musa, sai su tamfa annabi Musa alaihi salam wa man ma'ahu, da wanda suke tare da shi. Sai Allah ce ala, ku saurara ku ji, ala ku saurara, inna ma ta'iruhum inda Allah, sanadi sanadiyar faduwar azab, fadawar azab su akan su a wurin Ubangiji ta'ala. Musibar da ta sauka akan su, mabuɗinta na wurin Allah ta'ala. Su suka saba suka yi shirka, sai ya jarrabe su da wannan wahalhalu. Walakinna aktharuhum la ya'lamun, amma da yawan su ba su da masaniya akan haka. Tallafi
qanu mahma ta'atina bihi min ayatin litasharna biha fama nahnu laka bimu'minin. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
وقالوا suka ce mahamma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Asalin kalmar mahamma wato ma ce da ma guda biyu, ma guda biyu bake nan, ma ta farko mausuliya bi ma'ana allazi, ma ta biyu sharafiyya, sai aka haɗa su da juna. Yusu da dama ma akan yi ƙarinta a haɗa ta da wani ada daga cikin adawatu shar, kamar su ayyu, Allah ce ayyamal azalain qadait fala udwana alai wallahu ala ma naqul wakil, qul ud'u allaha aw ud'u arrahman ayyamma tad'u falahu al asma'ul husna aina ma takunu يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده كذا اين ايتتي اصلن كلمه ما قالت اكي اي ايتتي اصلن كلمه ما قالت اكي ايما تدعو وله الاسماء الحسنى ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي اينما تكون يدرككم الموت to haka nan gurin ma ita ce asalin kalmar ma ta biyu kara ta aka yi ma ta'tina bihi min ayatin litasharna biha to idan aka haka za su yi nauyin fada a baka harshen larabci yana ginuwa akan sauƙaƙawa sai aka mayar da ma ɗin ta farko alifin ɗinta ya zanto ha litaqarubi makharijaihima saboda akwai dangantakar da juna tsakanin mafitar harafin ha da harafin a da haka sai aka mayar da a ta zama ha sai aka ce mahama a madadin mama wanne ya fi daɗin faɗa mahama ta'tina bihi min ayatin wa qalu suka ce mahama ta'tina bihi min ayatin duk irin abin da zaka kawo mana min ayatin na wata aya abinda ake nufi da aya wata alama wata mu'jiza وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت اي علامه ملكه duk abin da zaka kawo mana na wata alama da ke nuna cewa kai manzo ne Allah ya aiko ka litasharana biha dan kai mana sihiri da ita ka sihirce mu da ita fama nahnu laka bimu'minin to fa mu ba za mu yi imani da kai ba haka suka ce da annabi Musa alaihi salam wato Fir'aun da mutanansa Allah ya ce fa arsalna alaihim at-tufana lafazin arsala fili ne wanda yake bukatuwa zuwa ga mafa'uli guda biyu mafa'uli na farko da na biyu ya ta'adda ila al-maf'ul al-awwal bila wasita wa ila al-maf'ul al-thani bi wasita mafa'ulin farko arsalna alayhim at-tufana kaga bila wasita amma arsalna alayhim wannan shine mafa'ul al-awwal ya zama bi wasita amma din arsalna hum at-tufana sai zanto arsalna alaihim at-tufana wato mun aiko musu da at-tufan lafazin at-tufan na nufin ambaliyar ruwa wal jarada lafazin al-jarad na nufin fara fara idan ka duba lafazin al-jarad saka ce wata halitta ce wadda take da fuka-fukai guda shida ka tafi kirgawa fuka-fukinta guda shida kuma launinsa iri biyu ja da kuma yellow sannan lokacin da ta tashi sama gaba ɗaya suke buɗewa to a cikin kamus ita ce aljarat sawa'un ka fassara ta da fara ko da wani abu daban abincinta shine amfanin gona da mutane suka yi da kuma ganye na itace da kuma zangarniya ta gero ko ta dawa da ta fito ta fara bununu kafin ta fitar da ƙwaya ko bayan ta fitar da ƙwaya shine hakikanin abincinta wannan shine fassaran aljarat a cikin kamus da Larabci kaga dai wannan halitta ita ce mai fara ubangiji ta'ala ya jarrabi mutanen Fir'auna da ruwa ambaliyar ruwa shine at-tufan ruwan da zai zo ya cinye gidaje ya cinye gonaki ya cinye filin noma gaba daya sannan kuma daga baya ya jarrabe su da fari farin da za su zo su cinye amfanin gona bayan ya riga ya fara nuna wal kummala sannan ubangiji ta'ala ya jarrabe su da al-kummal lafazin al-kummal halitta ce daga cikin halittu da take shiga cikin tufafin dan adam abincinta shine jinin dan adam wato kwarkwata kenan wadda-fadi'a jam'i ne na kalman dhafda guda daya adda-fadi' in suna da yawa kwaɗi kenan wadama ubangiji ta'ala ya jarrabe su kuma da jini dukkanin su waɗannan ayatin mufassalat ayoyi ne filla-filla kuma sun zo a lokaci daban-daban abin nufi an fara jarraba su ne da ruwa ambaliyar ruwan sama lokacin da Allah ya jarrabe su da ambaliyar ruwan sama ya cinye gidajensu da gonakinsu suka kai kuka wajen annabi Musa alaihi salam ya roki Allah sai Allah ya yaye musu daga baya suka koma kan kafircinsu sai aka jarrabe su da fari suka sake komawa wajen annabi Musa alaihi salam ya roki Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yaye musu daga baya kuma aka jarrabe su da kwarkwata duk tsaftarka sai kayi kwarkwata ko a cikin tufafin ka bawatan su da to Allah ya jarrabe su da sannan kurkuta duk tsantar mutum sai yayi ko a ka ko a jikin tufafi to nan ma suka nemi annabi Musa ya musu addu'a Ubangiji ta'ala ya yaye musu wadda sannan aka jarrabe su da kwadi duk inda kana fa kwado yana maka kuka a gida da waje sai mutum ya bude randa zai debi ruwa sai da kwadi a ciki babba da yaro da mace da namiji kowa yana fama da auduga a hannu ka toshe ba za ka yi numfashi ba ka bude jini ya zubo waɗansu malamai suka ce a'a gaba ɗaya Allah ya jarrabe su da jini ne ta hanyar ruwan da suke a ƙasa ya da ruwan wanki da ruwan dafa girki Ubangiji ta Allah ya rikidar da shi ya zama jini kalar gashi ruwa ne amma kalar sun jarraba ke daga Allah dan Allah ya nuna musu gajiyawar hatta kamakon kafircin su da gujirewar su dukkan waɗannan an yi musu sune a matsayin ayati mufassala ayoyi filla filla a rarrabe saboda su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma fastakbaru sai suka kare girman kai wa kanu qauman mujrimin suka kasance mutane masu ijrami masu fasadi masu barna a bankasa wato da tsayi ba su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil azab la'allahum yarji'un ba mu taba damkar su da wata aya ba mu taba nuna musu wata aya ba face sai ta ko da ta wuce girma mun kama su da azaba don ku zuwa ga Allah amma ba su koma zuwa ga Allah aya ta gaba Allah ce
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون
Ubangiji sai walamma waka alaihim arrijz yayin da azaba ta sauka akan su domin lafazin arrijz yana zuwa da ma'anan al'azab sannan lafazin arrijz yana zuwa da ma'anan ash-shay'ul khabith al-mustakbir abu wanda yake datti abinda yake kazanta mutum na kyamar ganin sa ko ji shi ne arrijz walamma waka alaihim arrijz yayin da azaba ta sauka akan su kalu sai suka ce ya Musa da ulna rabbaka ya kai Musa kirawo mana Ubangijinka bima ahida indak saboda alƙawlan da yayi tsakanin su da kai na cewa in ka roke shi zai ji la in ka shafa anna rijza in har ka yaye mana wannan azaba a sanadiyar addu'arka la nu'minanna laka to wallahi za mu yi imani da kai wa la nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu saki banu isra'ilawa ta tare da kai mu ba su yanci kamar kowa mu kyale su su wataya a cikin ƙasa kamar yadda kowa zai wataya wato dai saƙon da ya zo da shi guda biyu inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ala an la aqula ala allahi illa alhaq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'i bani isra'il yansun yadda su ansa masa amma da sharadin ya roka musu ubangiji ubangiji ya yaye musibar da suke haka suka alkawarta masa annabi Musa alaihi salam bai yi wata ba sai roki ubangiji cewa ubangiji ta'ala ya yi wannan Allah ya fa lamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yanqutun walamma kashafna anhum ar-rijza yayin da muka yaye musu wannan musiba wannan azaba da muka jarrabe su da ita ila ajalin hum balighuhu zuwa ga wani lokacin da muka kaddara su za su kai ga wannan lokaci idha hum yanqutun sai ga suna warware alƙawarin da suka yi. Alƙawarin su na cewa da in ka shafta annar rijiza lanu'minan na laka wa lanursilan na ma'aka bani Isra'il, ba su cika kowanne ba. Na farko dai ba su yi imanin ba, na biyu kuma ba su kyale banu Isra'ilawa ɗin ya ba, sai da suka ci gaba da bautar da su. Idza hum yanfusun, sai da suna warware alƙawari. Daga annaktu ne, annaktu asalinsa a larabci nakdu shay'in maftul, abinda aka tufka shi kamar igiya, sai mutum ya zo yana warware shi. Da haka warware alƙawari sai ake ɗaukar shi a matsayin kamar warware tufka da aka yi ta igiya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, ma'ana warware alƙawari daidai ke da warware tufka da aka yi da igiya, ko kwanta kulli da aka yi. Dai idan ka kyale kulli a yadda yake, yana nan da karfinsa, amma da ka kwanta su kuma su ce ba'ana idza hum yanqusun, sai suka warware alƙawarin da suka yi wa annabi Musa da yin imani ko na suke banu Isra'ilawa.
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
وبنجي في فانتقمنا منهم ننتقي سيمك دوكي فانتا أكنسو الانتقام كيني أذابا دعيكي ومسنسا كمكن يا إليكي أذابا دعيكي وبنجي تعالى يمسو فازالن تصيبا سوسك جاوة تنزلتا. فأغرقناهم في اليم مك دلمية دسوء أتجروا الإغراق وتسيني أن الأرض متن أتجروا قبات ينسي زنتو بيبتو بتيد بذيئي اللهم فاشيبا بأنهم كذبوا بآياتنا تبو دسن كريت آيو يمو وكانوا عنها غافلين كما سنكسن تي قفل اللو دنجن دا آيو يم هو تآية تظومسو amma da zansu dauki izina su dauki wa'azi a cikin tafasa daukan izina da wa'azi din. In ba haka ba, sai aya Ubangiji sai Allah zai jarrabe su da ambaliyar ruwa su kasa gane cewa yana da cikakkiyar kudura akan su ta halakar da su. Ai wannan izina ce yake musu, shela ce da ba da sanarwa, cewa fa yadda na jarrabe ku ruwa ya cinye gidajenku da gonakinku, to haka inda na ga dama zan halaku da ku da ruwa. Kuma suka sa Ubangiji ta'ala suka roki annabi Musa cewa Ubangiji ya yi musu wannan ruwa. Aka yayi musu, sannan kuma aka jarrabe su da kaza, aka jarrabe su da kaza, amma duk suka yi. To kaga ai gadar musu gabacinta da yammacinta, mahudan ranarta da mafaɗarta, wato muka gadar musu da kasar Sham ta zanto a hannunsu bayan da bata hannunsu. Allati barakna fiha, kasar da muka sanya albarka a cikinta. Wato kasar Sham kasa ce mai albarka. Malamai suka ce an sanya albarka a cikinta saboda ɗakin Allah da ke wajen shi ne Baitul Maqdis, ɗaya daga cikin muhimman masallatai guda uku a sararin duniya. Shi ne masallaci na biyu a tarihi, domin farkon masallaci a ban ƙasa shi ne masallacin Ka'aba. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Wato masallacin ɗakin Ka'aba kenan. Daga nan sai masallacin Qudus المسجد الأقصى. أنت بما أن الله صلى الله عليه وآله وسلم كم بينهما يتي 40 سنة. فكان جن مصلات كعبة. دكما جن داكن كعبة دجن مسجد الأقصى مصلات قدس يكرو 40 كدي. فكان كانوا في الدنيا. دكما كسر الشام. هذا مقصام البركة سبوا دوان نموري ناتكنتا. سيسا وبنجي سبحانه وتعالى يا mayar da wurin ya zanto wurin hijirar annabawa. Kaga annabi Musa nan yayi hijira, annabi Ibrahim alaihi salam bayan ya bar kasar Iraki yayin da aka yi kokarin jefa shi a cikin wuta a halakar da shi nan yayin hijira wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullun ja'alna salihin wannan kasa tun yayin hijira haka nan ne wurin kai komo din annabi Dawud wurin kai komo din annabi Sulaiman wani Sulaiman riha afifatan tajri bi amrihi illa ard allati barakna fiha wannan ita ce kasa mai albarka kuma nan aka yi Isra'i tafiyar dare daga Makka zuwa wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ayi tafiya da shi ta Mi'raji kuma daga nan zuwa sama subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir da haka lalle kasa ce mai albarka kuma sannan Allah ya sanya dausayi a wajen ya sanya koguna a wajen idan ka je ka ga yadda yanayin kasar Laban yake yanayin kasar Sham yake yanayin wani yanki na Jordan yake ka iya cewa lalle nan ce jannatullahi fi ardi aljanna duniya kenan yanayi mai kyau da tsaunuka a lullube kore kar da itace ga gonaki na zaitun to shine albarkar da Allah ya sa a wajen bayan wurin ya zama wurin hijirar annabawa a da inda annaba suka yi ta kai kawo ina fata mun fahimta wato gani ya zama mabubbugar wahayi a da a wurin ubangiji ta'ala ce wa awrasna alqawma alladhina kanu yastad'afuna masharika al-ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna wato kalmar ubangijinka kyakkyawa sai ta tabbata ala bani isra'il abdaga zurriyar gidan isra'il bima sabaru a sanadiyar hakurin da suka yi kalma mafi kyawu ta ubangiji ita ce kalmar da ya hikayato mana ita wato ainihin a farko-farkon suratul qasas da yake wa nuridu an namunna ala allazina sudifu fil ard wa naj'aluhum a'imma wa naj'aluhum alwarithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'aun wa haman wa junudahum wa minhum ma kanu yahzarun wannan ita ce kalma kyakkyawa da ubangiji ta'ala ya yi alƙawalin da yawa banu isra'ilawa cewa duk da fasadin da fir'auna ya yi da girman kai da ɗagawa da ya yi da ƙarfin mulkin da ya yi Allah zai kassar mulkinsa su banu isra'ilawa da aka mishe su bayi ubangiji zai danka makullan mulkin duniya a hannunsu wa nuridu an namunna muna son mu yi baiwa da ni'ima ala allazina stud'ifu fil ard akan waɗanda aka raunana su aka nisantar da su aka mai da su ba kowa ba a bankasa wa naj'aluhum a'imma mu mai da su sune shugabanni wa naj'aluhum alwarithin mu mai da su sune masu cin gadan mulkin duniya din an gane ku wa numakkina lahum fil ard mu tabbatar da su a bankasa mu ba su tamakkuli karfin siyasa tattalin arziki da soja da komai wa nuriya fir'auna wa hamana idan yaso fir'auna da hamana kuma sai mu nuna musu wa junudahuma sunan rundunarsu gaba daya mu nuna musu ma kanu yahzarun irin abinda suka kasance suna jin tsoron ya faru sai mu nuna musu to kaga wannan shine wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il kaga ko da fir'auna din da mutanansa an dulme da su a cikin ruwan halakar da su kam farko min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kazalika wa awrasnaha qauman akharin aw nurin kazalika wa awrasnaha bani isra'il idan ka koma can daya wajen kazalika wa awrasnaha qauman akharin fama bakat alaihim as-sama'u wal ard wa ma kanu munzirin wato ubangiji subhanahu wa ta'ala sai gadar wa bani isra'ilawa mulkin wajen da ne'imomin da ke wajen shine wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il to amma saboda me bima sabaru saboda hakuri da suka yi saboda juriya da suka yi dole sai da hakuri kafin mutum ya iya cin nasara komai a cikin rayuwarsa in baka da hakuri in baki da hakuri in kana da garaje in kina da garaje da hanzari ba za ki taba cin nasara ba kai ma ba za ka taba cin nasara ba wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa lil khashiin wato dole sai da hakuri shine mabudin cin nasara akan kowane irin abu wato ainihin ka sa a gaba wa annan nasara ma'as sabri wa anna ma'al usri yusran wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmu sai muka rufe abinda fir'auna ya kasance yana yi da mutanansa wa ma kanu ya'rifun da irin abinda suka rika yi nagine-nagine wato alamomi na daular kafirci ma ubangiji ta Allah ba sun yi gansu a bankasa sai da aka rusa su don a samar da alamun gine-gine na daular musulunci wanda suka ja bamban da alama da manhajin mazahirul wasaniya. Ana san a zamu da wasu mazahir min mazahir tauhid don su ja bamban da manhajin mazahir al-wasaniya wal kufr shine wadan marna ma kana suna usra'un fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rifu talatin
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضل فضلكم على العالمين.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر سيمك قل لك دا بنو إسرائيل وتيكو وتسن التيكو ريدتي كو البحر الأحمر وتو بحر مالي كينا تند إذن كبر كفر إجيب لوك سند دا ذاك سجا ينكم فلسطين أينزو أي سيكا كينا كو جنن كو تيكو بحر مالي كو ريدتي تو ونوري سيسك تهوزاس دو سكيتاني lokacin da shi Fir'auna ya biyo su sun zo gabar teku babu kwale-kwale babu jirgin ruwan da zai tsallakar da su su koma baya ga Fir'auna da rundunarsa don sun riga sun biyo su fa atba'uhum mushrikin sun biyo su lokacin rana ta hudo kafin ka ce me sun same su tunda su suna da kayan hawa masu hanzari sama da na Annabi Musa da mutanensa falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun yayin da mutanen annabi Musa suka hango mutanen Fir'auna ga sunan alama sun taho suka ce ayya an riga an riske mu an ice mu qala kalla annabi Musa ce ko alama ba a same mu ba inna ma iya rabbi sayhadin akwai ubangiji tare da ni taimakonsa da agajinsa da gudunmawarsa na tare da mu sayhadin da sannan zai filiyar da ni Allah ce fa auhayna ila Musa an ibrid bi asakal bahr sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam cewa dauki sandarka ka daki teku da ita wannan sandar da za a jefar ta zama majiya yau kuma ita ce za a daki teku da ita dan ya dare a samu hanyar da za a bi kamar yadda wata rana idan an yi fari kuma ita za a daki dutse da ita fambadat min husnata asrata aynan qad alim kullu unasin fi sayti هي أطايا أتوقع عليها وأخش بها على جنبي ولي فيها مآرب أخرى ونمتل إلا دون أنبان الدفع ونسون مآرب كنا كاقا مآرب على وزن مفائل سيجا تتمنتها الجموع كاقا مآرب لا تتعدك وتسند أنبان بيوان فانفلق دوكا تكون تدويا فانفلق سيداري جدابيو kana kullu furqin kasawd al-azim nan gurin teku ya dunkule ruwa fa ya ture ya zama kamar dutse nan ma ruwa ya ture ya zama kamar dutse sai ga hanya a tsakiya busasshiya kamar da sulhu baha ta fada ubangiji da alafi ka buku wuce kai da mutanenka la takhafu darakan wa la tahzan suka bi suka wuce Fir'auna kuma ya zo shi kuma ya zo zai shiga ya dauka dai shi aka yi yadda suka shiga tsakiya su waɗancan sun ƙara taucewa waɗannan kuma sun zo tsakiya mutum na ƙarshe akan ya fita nan kuma mutum na ƙarshe ya gama shigowa sai teku ya haɗe jawazna bi bani isra'ila al-bahr sai muka tsallakar da bani isra'ilawa teku yayin da muka hallakar da fir'auna kuma a ciki fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai suka bi ta wani ƙauye suka tarar da waɗansu mutane ya'kufuna suna dimanta sullizinki ala asnamin lahum waɗansu gumakansu suna bautata musu su ne mutanen kana'aniyun waɗansu larabawan ƙauye da ke kan gaɓar ƙasar sham kanu sai banu isra'ilawa suka ce da annabi musa ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha ya kai musa sa mana waɗansu ababen bauta ko wani abin bauta mana da za mu rinka neman tabarruki da shi muna bautata masa kama lahum aliha irin yadda waɗannan su ma suke da wani abin bauta da suke bautata masa. Kana sai yake da su innakum qaumun tajhalun, lalle ku mutane ne da kuke fama da cutar jahilci. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi, waɗannan da kuke ji da gani abinda suke cikin sa halaka ne. Mutabbarun ma hum fihi ma'ana halakun ma hum fihi, domin attabaru ma'anarsa al-halak, wala tajidu zalimina illa tabara ma'ana illa halak. Wa batilun ma kanu ya'malun, aikin su gaba ɗaya ba tacce ne ba mai kyau ba, dan me kuke neman aiki irin nan? Qala a ghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala al-alamin, shin yanzu wani wanda ba Allah ba shi kuke nema in nemo muku shi in sa muku shi a matsayin abin bauta, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ku akan dukkan sauran halittu, yanzu kuma kuna neman ku bauta wani wanda yake ba shi ba? Wato kaga anan gurin lalle annan Musa alaihi salam a cikin kissar sa akwai darasi. Kai ka ce ya huta an ya da mangwara an huta da kuda da aka halakar da Fir'auna, annan Musa shi kenan ya riga ya gama hutu, ashe kuma an gama da wata matsala kuma za a shiga wata sabuwar matsala. To haka da'awa take a cikin darasi, akwai darussa a cikin kisa annan Musa, za ta koya mutum hakuri da juriya. In ba haka ba, waɗannan mutane da ya yi musu yakin kwatar ƴanci aka halakar da daula guda sama da su, sannan su ne yanzu kuma an ƙetare an samu ƴancin fake na rigar ƴanci an sa ta an bi cikin teku an wuce, shikenan kuma wai sun ga waɗansu suna bautar ɗan mariki kuma suka yi sha'awar su kota ɗan mariki, sun ga waɗansu suna bautar gunki suka ce wai su ma ya kamata a samu musu wani ɗan gunki gunki su ma suka rika bauta masa har sun yi sha'awa. Ku daga annabin Allah tsakankanin ku sun manta da irin tagomashin da Allah ya yi musu. To abin da ke cikin wannan kisa ya yan uwa shi ne haƙuri wajen da'awa, juriya wajen da'awa. Za mu ga irin yadda annabi Musa zai ta fama da su bayan ya gama fama da Fir'aunan zamaninsa. Anan za mu dakata gobe sai mu tashi a inda muka tsaya. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah ya ci ba mu lada, wannan muka kuskure Allah ya tsare mu.
وقد اتعنا من دراسة النفوس الواردة في صحيح مسلم بالنسبة لك.